أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا تقوت عواتن شادي واتن بالحجة هجرة النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 25 a watan Mai watan 5 shekara ta 2026. Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci da ke gidan mai girma a jihar Kadaure a nan unguwar Kankaba karamar hukumar Nasarawa jihar Kano a tarayyar Nigeria. A inda muke gabatar da karatun littafin tauhidi daga littafin Al-Qawa'idul Mufla في صفات الله وأسمائه الحسنى وأخذنا منه 17 درسا ساتن دي غباتا مي درسين رغو مشابكوي كومنا قائدة تشدا أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين شواء سونا ين الله باكيد دي غباني دوسو عدد أيان النو وأواكر ما درسنا كرشان أبن مكا كرنتا وتحدثنا عنه كومكا تتونا أكنسا اسم الله الحي القيوم ko ismai ne sunaye guda biyu na Allah, Al-Hayyu da Al-Qayyum. Al-Hayyu rayayyen da baya mutuwa, Al-Qayyum ko mai tsayawa akan dukkanin al'amura. Inda muka ji ya kul Dr. Al-Ghudwani, Dr. Duwani yake faɗa a game da sunan Al-Hayyu, yace wal hayyu tabaraka wa ta'ala huwa al-mawsuufu bil hayati azalan wa abada. Shi shine wanda yake siffantuwa da rayuwa azalan tun fil azal a baya wa abadan nan kuma gaba har abada. Wannan ya tuntuni ya saba da siffar wani mai rayuwa da ba shi ba. Lahul hayatu da'ima wal baqa, shi yake da rayuwa dawwamammiya da wanzuwa. Wa huwa wahidul hayati li kulli ma suwahu, kuma sannan shi ne ya bawa da rayuwa ga duk wanda ba shi ba min al ahya'i, to shi ya bashi rayuwa. Shi ne al muhyi, shi ne al mumitu, mai kashewa mai rayawa. Wa kulna, mun faɗa dai a darasin da ya gabata muka ce fal hayatu wal mautu biddani, rayuwa da mutuwa kishiyoyin juna ne. In an ce rayuwa to ba zancen mutuwa, an ce matacce to ba zancen rayuwa. La yajtami'ani kal ma'i wan nari, kamar ruwa ne da wuta ba sa haɗa wurin zama. Wazzulami wan nuri, kamar haske ne da duhu ba sa haɗuwa. Wal ama wal basar, kamar makanta ne da gani ba sa haɗuwa. والنوم واليقظة كما بجي دا إدو بيو أتو بجي يكي كما إدن سبيو. والتوحيد والشرك حكا توحيدي كأيت ألا دا شركة بايا هدوا. وهذه أبداد كلها بيد الله وإنن أبوبوا كيشي ينجونا جبك ننسو سنا أن ألا لا بيد غيره باهنو وننسبا. وحياته تعالى ليست كحياة خلقه, rayuwar Allah ta'ala ba kamar rayuwar halittunsa bace. Li'annahu laysa kamithlihi shay'un, dan shi tabaraka wa ta'ala babu wani abu tamkasta. Wa huwa as-sami'u al-basiru, dan shi ne as-sami'u al-basiru. Suratu shura. Hayyu wal qayyum la yanamu, hayyu Allah rayyane, wa qayyumun la yanamu, wa jalla an yashbihahu al-anamu, kuma ya ɗaukaka da halittunsa ke kama da shi. Ila an waƙafna har zuwa inda muka tsaya satin da ya gabata, inda ƙaulul ulama'i game da maganar malamai an ismaini game da wannan sunaye guda biyu, al-hayyu al-qayyum, suka ce faqad jama'a ta'ala baina hazain al-ismaini, Allah ya haɗa tsakanin waɗannan sunaye guda biyu al-hayyu al-qayyum fi salasati mawadi'in min kitabihi, a wuri uku a cikin littafinsa Al-Qur'ani. al'awwal guri na farko ayatul kursi a cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm suratul baqara 255 الثاني ولي نبي القرآن أول سورة آل عمران فرق سورة آل عمران التي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم التي نزل عليك الكتاب آية تدير تبيو آل عمران الثالث ولي نأكلك الشيء في سورة طه سورة طه التي وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلماء daha ayata 111 to wannan kusan shine summary din abin da ya gabata wa nabda'u al-yawma bismillahi al-khabir bi kha ba da kafun ba da kafun kabir mai girma kenan na Allahu akbar wannan ba nan ba shi bane khabirun da kha'un ne na daga kibra ko mai bada labari wa ma'anahu to amma dai ma'anar sunan Allah al-khabir kama ya kulu abu hilal al-askari fil farqi yana da littafi al-furuq ash-shafi na 74 yake cewa al-farqu bainal ilmi wal kibra wato bambanci tsakanin al-ilmu da kuma al-kibra anna al-kabr huwa huwa al-ilmu bi kunhi al-ma'lumat shi yake ce al-kabir to shine sanin abin da yake tattare da abin da aka sani kana iya cewa ka san wani amma abin da yake tattare da shi halin sa da ruhun nan baka san shi ba dan kai baka zauna da shi ba to amma shi ko Allah subhanahu wataala ya san kowa ya san komai nasa to shine da kibra abin da kibra da yake wato fa'idantarwa kenan fatihi ma'ana za'idun alal ilmi kenan sunan Allah al-khabir yana da ƙari akan al-alim wannan shine karshen abin da shi ya faɗa wa qala al-qattabi qattabi yake cewa a littafin sa sha'anul du'a shafi na 63 yace al-khabir huwa al-alim bi kulli shay'i shine wanda yake da ilimin kasantuwar abu al-muqtali'u ala haqiqatihi wanda kuma yake tsinkaye abu ta haqiqanin abu ya san menene hakikanin abu kult sanan sai nake cewa wa yazharu hadha al-ma'na wannan ma'ana da take nuna maka al-khabir shine sanin da ya kunshi komai da komai na abin da aka sani ba sani iya na zahiri ba qauluhu ta'ala abin da nuna mana aka fadin Allah ta'ala da yake cewa alam tara baka gani ba baka sani ba kai ne karatu anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi Allah ya san abin da suke cikin sammai da abin da suke cikin ƙasai sai ce ma yakunu min najwa salasatin babu wata ganawa ta wasu mutane guda uku da take wato kasantuwa illa huwa rabi'uhum fati shi Allah shine na hudun su da ilimin sa amma yana tare da su da ilimin sa amma iya ilmiya wala kamsatin haka babu wasu mutane guda biyar da suke ganawa illa huwa sadisuhum face Allah tabaraka wa ta'ala shine na shidan su da ilimin sa wala adna min zalika ba an ce daga uku ba su fara to su kasa ma da uku su dawo kasa daga biyu dama ganawa take farawa duk wata mu'amala daga mutum biyu take farawa to wala adna min zalika masu ganawa su kasa da uku su dawo biyu wala aktsara ko kuma su haura da wato biyar da yace zuwa malala gashin tinkiya illa huwa ma'ahum face Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su da ilimin sa ba ta tsaya nan ba sun mai nabbihum bima amilu yawmal qiyama dan sai ba su labari da irin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama to wannan shine abin da fa'idar sunan Allah al-khabir take bayarwa shine sanin da yake tattare da ilimin abin da aka sani ciki da waje babu wani abu da yake koya to kaga wannan shine yana ganin mutane da inda suke tattaunawa sannan kuma ya nabbihum bima amilu yawmal qiyama inna allaha me yasa Allah ya zama haka saboda shi bi kulli shay'in alimun dangane da kowane abu ba iya zahiri ba a kowane abu yace ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun, ya san abin da kuke asircewa a cikin burnin zukatanku, kuma ya san abin da kuke bayyanawa. Kuma shi yasa a ayar da muka karanta a baya Annabi Isa da Allah ya kalubalance shi a filin alkiyama ya ce, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah, kai kace wa mutane ku rike ni, ni ma in zama Allah ni da mahaifiyata ba Allah ta'ala ba, suka ji suke trinity, kai ka sa su. Kala sai Annabi Isa ya ce, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, baya ko kusa da dacewa da ni in faɗa abin da ba ni da haƙƙi, amma in kuntu qultuhu faqad alimta, inna faɗa ka sani, yace kuma ta alamu ma fina, ka san har abin da ke cikin zuciyata, wala alamu ma fina suka innaka anta allamul ghuyub. To kaga shi ilimin Allah akan halittunsa ba na zahiri bane kawai, a'a har baɗin su. Yasa a suratul Qaf yace, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, hakika mu muka halicci mutum kuma kuma mun san abin da zuciyarsa take kai kawo, yake takawa tun kafin ya furta ko kafin ya aikata. Sai Allah ya ce, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, mu muka fi kusa da shi sama da jijiyar da take bayan makogwaransa. Wani aya ta ma yakunu min najwa tana suratul Mujadala aya ta 7. Suratul Mujadala a cikin Alkur'ani tana da wata miza, wani abu da ta sha bamban da sauran surorin Alkur'ani. Ita ce surar da babu wata aya a cikinta ba sai ka samu sunan Allah a suratul Mujadala. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah. To har ka je karshen wato surar, babu wata aya da ba sunan Allah ko ɗaya ko biyu ko uku a cikinta. Suratul Mujadala kenan. To kuma yana daga cikin ijazul Qur'an, mu'jizoji na Alkur'ani, cewa shi duk kowace sura tana da wani abin da wata sura ba ta da shi, musamman abin da ya shafi kalmomi. Qur'ani in ka ɗauke shi kowace sura akwai kalma ko kalmomin da in ka tashi neman su ba za ka same su ba sai a cikin sura ɗaya, in ka bar wannan sura to ba za ka same su ba. Kuma wani abin mamaki, sura da tafi kowace gadarta a Alkur'ani ita ce suratul Kautsar. To ita kuma suratul Kautsar ita tafi kowace sura yawan adadin irin waɗannan kalmomin da ba a samu sai a cikinta. Ina a ɗaya naka Alkautsar, Alkautsar ɗin duk faɗin Qur'ani ke ka danan zaka samu Alkautsar. Fasalli li rabbika wanhar, shi wannan anhar nahar ɗin na yanka duk Qur'ani ke ka danan. Inna shani aka, shi shani aka ɗin sannan al'abtar da su da ya rufe da shi duka ba za ka same shi ba sai a ce ka zo cikinta. Ta kowace surar Qur'ani tana da abin da idan ba a ita ba a samun ta a wata. To kaga wannan ba ƙaramin ijaz yake nuna maka mu'jizar Qur'ani ba, dan yanzu a sa ka kai rubutu shafi biyu a ce kuma ba maimaici ai ba zai yiwu ba, amma Qur'ani ga shi ne zai tun sura 114 ta kowace sura tana da abin da babu a wata sura. To qala ta'ala, Allah ta'ala yake cewa yulijul laylu fin nahari, idan baka san shi ba shine wanda yake shigar da dare a cikin yini. Wato duk muna so mu dauki sunayen al-khabir dinnan da muka ji ma'anarsa. To inda yazo a cikin Al-Qur'ani Allah ya ce shine yake shigar da dare a cikin yini, wa yulijul nahar fil layli, yake shigar da yini a cikin dare. Wa sakhara ash-shamsa wal qamara, shine wanda ya hore rana da wata, in gari ya waye hasken rana, in rana ta faɗi kwansan wata ya fito. Kuma a wata ayar ya ce yudlibuhu hasisa, kowane ɗaya yana neman ɗaya da gaggawa. Kullun yajri, nan kuma ya ce kullun yajri, dukkaninsu da daren da yinin da ranar da wata, kullun kowannensu yajri li ajalin musamma, suna gudana ne zuwa ga wani lokaci da aka ɗaukan musu. To in kun gane wannan, wallazina tad'una min dunillahi, waɗanda kuke kiran su ba Allah ba, ma yamlikuna min qitmir, ba su mallaki daidai da fatar da take cikin bayan ƙwallon dabino ba, in ka ɓare dabino ƙwallon akwai wata farar fata, to ita ledaledan nan yawa ita ake cewa qitmir. To daidai da wannan wanda kuke kira ba Allah ba su mallaki wannan ba. Kuma in tad'uhum, in kun ci gaba da kiran su, in kun kira su ma la yasma'u du'a'akum, ba za su ji kiran da kuke musu ba. Walau sami'u, na ce lau a kaddara abin da ba zai yiwu ba. To walau sami'u, dama za su ji, a kaddara za su ji, mastajabu lakum, ba za su yi amsa muku ba. sannan bata tsaya nan ba wa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama yakfuruna bi shirkikum za ku yi baran baran da su shirkar da kuka yi ku hada su da Allah su kuma ce ba san kuna yi ba kun wa wani gida yakfuruna bi shirkikum mali shahid din mutai Allah ce wala yunabbiuka mithlu khabir al-khabir sunan Allah sai ce wala yunabbiuka ba wani wanda zai baka labari irin labarin da Allah tabaraka wataala zai baka mithlu khabir ay wala yakhbiruka ba wani zai baka labari bi awaqibul umuri da yadda alƙarƙashin al'amura za su kasance kaga ai anan ayar da Allah ya baka labarin dare da yini rana da wata da kuma masu kiran wani Allah wanda ake kira ba su mallaki da ba wato ne da suke bayan kallon dabino ba yace in kun kira su ma ba za su amsa ba kuma in da kaddara amsawar ma ba za su iya biya muku bukata ba sai ce kuma a ranar tashin alkiyama za su kafuce wa shirkar da kuka yi musu za su ce ba ku ba su suka sa ku ba kaga yanzu ai an baka labarin farko har kuma da karshe ma dai ba kiyama ba ce an baka labarin yadda zai kasance to shine aka ce shine sai ya rike da cewa wala yunabbiuka mithlu khabir duk zai baka labari ko dai baka labarin abin da ya gani da idanunsa yanzu ake yi amma duk mai baka labari zai iya baka labarin abin da zai faru nan gaba sai dai ce ana harsashe ko yau da gobe ta nuna haka ko ta tabbatar da haka amma ba lalle ba amma shi ku Allah shi al-khabir ne sai baka labarin gaba da baya hagu da dama to shine ma'anar al-khabir ai wanda yake da sani da awaqibul umuri karshen al'amari wa ma'alihi wa ma'aliha da makomar al'amura wa ma tasiru ilayhi mislu kabir da yadda al'amura ta kasance kamar shi tabaraka wa ta'ala wannan ayoyi guda biyu suna cikin suratul fatiri aya ta 13 da ta 14 wa fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki ya zo a wasu ayoyi guda biyu a jere a cikin suratul furqan Allah ya ce wa tawakkal 'alal hayyul ladzi la yamut ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa wa sabbih bihamdi ka ci gaba da tasbihi ka ci gaba da yaba ma Allah tabaraka wa ta'ala wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira ai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai wanda yake gani yake sanin wato aikin da bayansa suke aikata zunubi ibadihi zunuban da bayansa suke aikatawa tunda ya ce duk abin da kai shi yana gani sannan mala'ikunsa suna rubucewa kaga khabiran basira ne yasa aikin da kai ka manta ma a filin alkiyama sai littafin aikin ka sai ya tuna maka aiki in sha faɗa zaka ajiye abu ka manta da shi amma da ka gan shi sai ka tuna kuma har lokacin da ka ajiye shi din amma da ka manta da shi ma wala Allah buƙatar sa irin ta sama ta so ka je ka sai wani ba tare ka san kana da shi ba saboda ka manta da shi amma kana ganin sa kuma sai ka tuno shi da lokacin ma da ka ajiye shi to haka filin alkiyama littafin mutum sai suna masa aikin sa shine a wata suratul mujallal inda muka ambata Allah yace ahsahu Allahu wa nasu shi Allah ya kiyaye aikin bayi su kuma bayi musamman amma sai aikin sai tuna maka kansa saboda an sa ana rubuta to shine fa'idar abinda ake rubutawa ko kai ma kake rubuta abu kaga ba lancan mantuwa yasa ake cewa ma kutiba qarra wai abinda aka rubuta tabbatacce ne amma wa ma hufiza abinda aka haddace farra zai iya guduwa amma ma kutiba wannan qarra kawai tabbatacce ne amma wa ma hufiza abinda aka haddace to ba lalle ya zauna ba farra zai iya wato guduwa so Allah subhanahu wataala shine alhayyu kuma kafabihi bi zunubi ibadihi khabira sai ce allazi khalaqa as-samawati wal arda shine wanda ya halitta samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi kuma ya daidaita akan al arshin sa wannan guri guda bakwai alqur'ani yake tabbatar da Allah yana kan al arshin sa yace a amintum man fis samai kaga Allah yana kan wanda yake sama a cikin suratul rahman yace ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshin sa har wata rana wani ya tambayi Imam Malik yace Allah ya daidaita akan al-arshi kaifa suwa uhu yace ya daidaita akan Allah yake sai Imam Malik ya kalle shi yace al-istawa ma'luma yace daidaito kawai aka ce daidaito kawai abu ne sananne yace amma wa kaifa ka tambayi mu yaya daidaitan Allah yake. Ya ce wannan abu ne majahulun, an jahilci wannan, ba wanda zai iya baka labari. Ya ce wasu alu anhu, kuma tambaya a kan daidaitan Allah ya ce bid'atun, wannan fararren abu ne. Ya ce afkar masa daga mutumin daga majalisinsa, Imam Malik bin Anas. So Allah ya daidaita a kan al'arfinsa, shi ya sa malaman da suka san me suke sai irin daidaitan da ya dace da shi. Shi komai nasa, duk abin da yake nasa ne siffa ce tasa, sai ka ce irin yadda ya dace da shi. Misali, na ka ce Allah al-Sami'u ne, mai ji ne, to ba zan kanka yi tunanin yaya jin Allah yake, a ko ka tunanin ka kwatanta, ba zai kwatantu ba. Kawai sai ka ce a ce yana ji irin jin da ya dace da shi. Al-Alimu ne, yana da ilimi irin ilimin da ya dace da shi. Al-Sami'u ne, tunda shi ya ce yana jin tafiyar tururuwa a kan falalan dutse a cikin duhun dare. To kaga kuwa, ai kaga jin ba irin naka ba. Saboda haka komai nasa ya sha bamban da na halittunsa, shi yasa dai ka'idar nan ayar da ta zo da ita laisa ka mislihi shay'un, kawai babu wani abu tamkarsa subhanahu wa ta'ala. To sun mastawa alal arshi ar-rahman, sai ce fata albihi kabir, shi al-khabir ne subhanahu wa ta'ala. Wannan ayoyin suna cikin Furqan aya ta 58 da ta 59. Akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sirrin wata magana da ɗaya daga cikin matansa, da kuma mata sai ta gaya wata daga cikin, sai kuma Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa magana da ya ita ta bayyana. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tuntuɓa mata wannan abin da ta faɗa. Mahallin shahidin sai ta ce man amba aka haza, qalat man amba aka haza, waye baka wannan labarin? Sai ce nabba'ani al-alim al-khabir, wannan sunan da muke magana a kansa. Sai Allah ya ce ai nabba'ani, amma Allah ya ce ai nabba'ani al-alim al-khabir, wanda ya bani wannan labari shine al-alimu masani, al-khabir wanda yake wato sanin nasa na ciki da waje ne, na complete ne, na gaba ɗaya ne, na kacho kam ne, shi sanin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda al-muhimu shi dai komai nasa ya sha bamban da na bayinsa. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne kuma mai gani ne. So haka ce al-khabiru. Saboda haka sai mu fahimci ilimi ne, amma fa ba ilimi na iya zahiri ba. Ilimi ne wanda ya kunshi ciki, ya kunshi kuma waje. To amma ita siffar ilimi a gurin ɗan adam siffa ce da ake ganin ta fi kowace siffa bayan imaninsa. In dai kana da imani, to babu siffar da ka fi bukata irin ka siffantu da siffar ilimi. Domin shi ilimi sun ce shi yake saita hankali. Duk hankalin mai hankali idan ba shi da ilimi, to hankalinsa ba shi da saiti. Sai aka sai suka ce da ilimi da hankali dan juma ne da dan juma, ma'ana ba a raba su. Ilimi yana buƙatar hankali, in ba hankali ilimi ba zai amfana ba. Haka hankali shi kuma yana buƙatar ilimi, in ba ilimi ba zai samu saiti ba. Yanda kake fahimtar abu daidai saboda hankali, to akwai tashar da zaka je kuma hankalin ya kasa ware maka daidai. Saboda ita a daidai wannan tashar ilimi ake buƙata, don ba ka da shi sai dai ka yi yaccanki. Ita kuma yaccanki ko ka tanki daidai ko ka tanki ba daidai ba. Abinda ake cewa ilimi suka ce shi ne idraku shay'i ala haqiqati, liskar abu bisa haqiqaninsa, idrakan jaziman, liska ta yanke. Sai da in ka ce abu kaza ne, to duk inda za a je a zo, duk littafin da za a duba kawai za a same shi yadda ka faɗe shi ɗin. To wannan shi ake cewa ilimi. Wasu malamai mata suka yi ba a masa ta'arifi, abin da ake sa ta'arifi shine definition. Suka ce ilimi ba a masa definition, suka ce kawai in kai kokarin bayyana shi ma tauye shi za ka yi. Kawai al-ilmu ilmu ilimi, suka ce kawai ko kuma ka ce kishi ya jahilci, shi kenan an wuce gurin. Da yin su na cewa ba za ka yi masa definition ba, suka ce duk abin da ake wa definition ta'arifi. Wato sai an samu masanan da suka san shi ciki da waje, sai kuma su dunkule ma'anarsa, sai a yarda da su. In aka faɗi wannan to ana nufin sa. Misali, idan aka ce kasuwa, ta'arifin kasuwa shine suka ce makanun mu'iddun lil bai'i wash shara'i, wataka usuku ahyanan fi wasat al-madina sai ce wai aka ce kasuwa makalin wani wuri ne mu'idd da aka tattale shi din bai wa shara'i dan sai da sayarwa to dai kuma ana samun kasuwa a tsakiyar gari kawai shi kenan sai ce wannan shi ne kasuwa to shi kaga shi kenan ya bada ma'anar kasuwa to shi ilimi aka ce to ai dole wanda zai bada ma'anar sa sai wanda ya san shi gaba daya to shi kuma ilimi ba wanda ya san ilimi gaba daya duk abin da ka sani sai a ce alimta shay'an wa ghabat anka al-ashya ka san dan wani abu ne amma abubuwan da baka sani ba sun fi yawa shi yasa da Qurayshawa suka tambayi Yahudawa suka ce su ba su wata tambaya da za su yi wa ɗan uwansu su Qurayshi suna nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam a ba su tambaya da za a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a Qurayshi sai Yahudawa suka musu ingiza mai kantu ruwa sai suka ce saluhu al-ruh ku je ku tambaye shi rai ku ce mata ina rai yake yanzu kai ka ce maka ina ranka yake ina za ka nuna in ka nuna wuyanka aka shaƙe wuyanka za a kai yatsun kafarka suna kaɗawa to amma suka ce a je a tambaye annabi ana so a kure shi a tambaye shi ina rai yake so yana tare da Abdullahi bin Mas'ud a gonar dabinai a Madina sai suka ce to ina rai yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru yana kan ka'idar sa ne ta mayan iku anil hawa baya magana bisa san rai in huwa illa wahayi yuha yana jiran wahayi ne can Abdullahi dan Mas'ud yake sai naga gumi yana tsatsowa daga jikin sa to alamar wahayi mafi sauki shine kaga yana gumi amma idan ba haka ba in ana masa wahayi Aisha radiyallahu ta'ala anha ce zaka ji silsilatin ka silsilatin ka jirta safwani ala safwani kamar ana jan sakari akan falalan dutse in ana masa wahayi to wahayi mafi sauki ga yana gumi to Abdullahi dan Mas'ud yace sai ga yana gumi sai tabbatar wahayi ake masa sai ya ja gefe dan kar ya zamar da shi abinda ake ganar da shi yace da aka jima kuwa sai na ji ya karanto aya cikin suratul Isra'i yace wa yas'alunaka an-ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila suna tambaye ka dangane da rai to kace da su ar-ruhu rai min amri rabbi yana daga cikin al'amarin da ba kowa ya san shi ba sai ubangiji kuma ko da kuke tambaya a gaya muku inda rai yake to ai ba ma rai ba duka ilimin da aka ba ma duniya wama utitu min al-ilmi illa qalila ba ba ku komai na daga ilimi ba sai dan cikin cokali sai dan kadan to dan kadan ne ko ko ne wani jama'a professor kuma da ya zama profesa din ba ilimi duka ba kawai a wani field din sa ne ya zama profesa din mun a science ne a science ya zama in a technology ne a technology ya zama in art ne art ya zama inda zaka zo da fatawar da ba ta technology ba sai ya san sai ka tafi ka san technology ba ba field din sa ba ne sannan kuma samu ma profesa da ya hadu misali komai ya sani kamar yadda ɗan zamani suna ta hadadde ma'ana in aka zo da fatawa wata matsala yanzu ne zai warware ta to inda aka ce masa to kaga profeso ana ji da kai a jami'an nan sauran jami'o'in duniya ma kana zuwa ka gabatar da paper amma tambaya ɗaya muke so mu maka da Allah profeso da abin da ka sani da abin da baka sani wanda ya fi yawa an profeso zai kanka adalci ne zai ce abin da bai sani ba sun fi yawa wani a fitin nasa ma kenan bare kuma dama inda ba fagensa ba ne to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yas'alunaka an-ruh suna tambayar ka dangane da rai to qulur ruhu min amri rabbi kace rai yana da cikin al'amarin da ba kowa ya sani ba sai ubangiji na kuma utitu min al-ilmi illa qalila kuma ko da kuke tambaya ai ba ba ku wani ilimi ba sai dan kadan a wannan ne har kuke nan ku san inda rai yake mun kun san inda rai yake za ku hana shi fita wannan ma Allah ya kalubalanci duniya a sosai waqi'a ne yace fa laula iza balagatil qulqu dan me idan ran dayan ku ta zo fita an ce wai ana ai mutum ba ci ba sha a daure a sha mana ki sha ya ki yiwa an gaya wa likita kar sai ku ga abin ya wuce nan fa'ido yana kadawa rai zai fita to shine sai Allah ya kalubalanci mutane yace falaula iza balagatul furqu dan ne idan ran dayan ku ta zo makogoro ba ku kokarin ku mai da ita kuma wa antum hina izin tanzuruna alhali lokacin kun kewaye mara lafiya ya Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna yake to mu mun fi ku kusa da shi sai dai ku ba kwa gani so almuhimmu ilimi wasu kace ba a yi masa ta'arifi kawai ka bar shi ilimi ilimi kawai sai dai darajojin da yake da su da yadda ya sha bamban da al'amura masu yawa. Allah maɗaukakin sarki ce yarfa illahu allazina amanu minkum sai ce wallazina utul ilma darajat. Allah yana daga darajar masu imani sun fi marasa imani, ba a daidaita su da imani da mara imani, amma cikin masu imani wallazina utul ilma darajat da ce maimakon darajatan ma wata daraja da yake ce daraja darajoji ne masu yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, wanda duk Allah yake nufinsa da alkhairi. Annabi ya ce to babbar alamar da yake masa fahimtar addini, indai kaga al'amuran addini kana damuwa da karkai da ka, mai lalar ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi, baya halatta ga baligi ya aikata wani aiki har sai ya san menene hukuncin Allah a cikin wannan aiki. In ka gaba ka aiki da ka da ilimi kake aiki, neman rudin waya ka duk karatu ne kuma na ji da aiki ba na karawa kai nauyi ba, karawa kai nauyi shine ya zama hujja akan ka ba hujja a gare ka ba, duk ilimi shi ake ya zama hujja a gare ka. Haka Annabi ya ce wal qur'anu hujjatun laka aw alayka, qur'ani ko ya zama hujja a gare ka mana ka sani kai aiki da shi hujja a gare ka, alayka kuma ka sani kai aiki da shi zama hujja akan ka. So shi ilimi wato hasken rayuwa ne, da shi ake haskaka rayuwa. Wani mai hikima ya ce kai mai wayo aje 80 a cikin 100, kana da wayo 100 aka ce ka aje 80 da nawa aka barka 20, ya ce ka ɗauko ilimi ka sa a gurbin ya suke 100, yanzu ya zama iliminka 80 wayonka 20. Ya ce to idan ka haka sai ka tashi zakka a cikin 100, kuma a ɗau wayo a shirya ƙarya ilimi ya yi. Hadisin Muslim ku sai dama ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. دو وند يا كما hanyar neman ilimi to da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai hore mata hanyar tafiya aljanna. Allah ya ce kul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamu, kace da su wai za a daidaita masu sani da wanda ba su sani ba, kace inna ma yatazakkaru ulul albab, ba su kuwa suke zo a zantuwa ba su gane haka, sai ulul albab ma'abuta wato hankula. So wannan ilimi da ya shafi bayin Allah kenan, su iyana su kenan abinda suka sani ta hanyar wahayi. Dama ilimi malamai sun ce hanyoyi biyu ake samun su, ake samun ilimi. Babbar hanyar sa ita ce wahayi. Allah ya sanar da annabawa, annabawa su isarwa mutanensu. Cikin annabawa da ya bayani sai Allah ya ce da shi tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika, yace wannan yana da cikin labarin gaibu, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumika min qablu hadha, kai ko mutanenka ba wanda ya sani. To hanyar ilimi ita ce abin da yake gaibu ne, Allah sai ya sanar da annabi, sai kuma annabi ya sanar da al'ummata, yanzu ya fita daga gaibu ya zama wato ilimi. To wannan ita ce babbar hanyar samun ilimi ta wahayi. Hanya ta biyu tajriba, abin da ake cewa tajriba, yau da gobe an gwada an gani. To shi kuma sau da yawa ilimin duniya ta wannan hanyar ake samun sa tajriba, an gwada an gani. Shi yasa za ka ga a jami'o'i lecturer zai yi theory lecture, ana note, ana rubuta, yana ba da formula, yana faɗin ƙa'idoji, musamman masu science da wani haɗe-haɗe da ake yi. Sai a ware wata rana kuma sai a tafi ina lab, sai a jaye kuma practical wancan abin da ya ta ba da formula a kansa, sai a zo a yi shi a aikace kuma. To idan aka yi a aikace sai aka biyo procedure din ba kuskure, sai kuma ya tabbata abin da ya faɗa. To wannan shi hanya ta biyu da ake samun ilimi, shine tajriba. Mata mafi yawanci da wanda suke samun ilimin su na girke-girke, kawai wata ma za ka ga jiran rediyo tana koyar da girki, wata unguwa za ta je ta gani ta tambaya ya ake, har ta ɗauko takarda ta rubuta a ce mata ga yadda ake, ita ma zai je ta yi shi kenan. To shi ilimin duniya sau da yawa ana samun sa ne ta hanyar wato tajriba, kuma waɗannan su ne hanyoyin ilimi wato guda biyu. Allah maɗaukakin sarki ya dartar da mu, to yadda ya sha bamban da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala, shi ilimin Allah na farko ne da na ƙarshe. Za a an san abin tun farkonsa, an san cikinsa, an san wajensa, an san ma'alihi, abinda ke sa ma'alihi, makomarsa, me zai je zo a ƙarshensa. To wannan shi ne. To wannan game da alkabiru kenan. Abu na ɓangare na biyu na zamanmu na yau shi ne game da kwanakin da muke cikinsu da alkhairan da suka rage mana. Mun sani muna cikin goman farkon watan Zulhijja, gashi ma tafiya ta yi nisa. rana ya ce muka ce 1 ga wata yau kuma 8 ga wata yau mutaruya yau alhazai sun fara a gani yana daga cikin abin da yake nuna girman abu ko darajar abu Allah ya rantse da wannan abu shi Allah yana rantsewa da duk abin da ya rantse da shi dan jan hankalinka zuwa ga muhimmancin abin a wajenka shi yasa ya rantse da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la amruka innahum lafi sakhratihim ya'mahun ina rantsuwa da rayuwarka suna cikin imuwa ne waɗannan da suke karya karka kaga sai da rayuwarka ita ce taka tana da mutukar muhimmanci inda ba dan zuwan sa ba da sunanka wani okonku ba Isa ba Muhammad ba so Allah ya rantse da rayuwarka Allah ya rantse maka da lokaci yace wal asr innal insana lafi khusr saboda shi lokacin ka shine rayuwarka wani malami yake cewa ya bin adam innaka ayyamu yace kai mutum ka sani ba kai lokai kwanaki ne yace duk lokacin da kwana ɗaya ya tafi wani sashen ka ya tafi saboda ka shi dan adam kansa ma lokaci ne duk wanda aka ce lokacin sa ya kare to babu shi sai labarin sa to shi yasa lokaci kenan yana da kimar da ta sa Allah ya rantse da shi cewa wal asr ya rantsuwa da lokaci an ce shi yake da sufa guda uku lokaci shine mazubin aiki duk abin da zaka yi ko mai kyau ko mara kyau dai a lokaci zaka yi shine mazubin aiki sufa ta biyu saurin wucewa ba ga rana ce nuna muka ce rana ta yau 1 ga wata yau kuma 8 ga wata saura kwana biyu a cikin goma kada saurin wucewa to wani sufa lokaci shi sufa ta uku in ya wuce ba shi da canji akwai abubuwan da kowace rana ake so a yi mata to in dai ba kai mata misali a cikin kwana goma in dai ba kai a ranar ba to yanzu rana kun sun wuce akwai abin da ba za ko kana son rama ba za su ramu wajen sun wuce misali abin da zamu iya ganewa kana son kai azumi guda 5 ko 6 amma zuwa yau azumin ka biyu ina 6 za ta samu a wannan goma wajen ka ba ta samu ba dan ɗaya kawai ya rage a cikin su ba azumi ranar sallah to kaga wannan me yake nuna maka akwai damar da in ta kwace kawai ta samu aiki a gara wani abu ne na dukiya ko wani abu ne na wannan da za ka iya cewa ba za ka yi zuciya ka yi linka ka yi na kwanakin da ba kai ba amma dai akwai damar da in ta kwace ta kwace in kana so ka ki sallar walha a waɗannan kwanakin sai kuma ba ka yi ba yanzu damar ta kwace ba za ka dawo ba don lokacin sallar walha duka sun tafi wannan ba zai ramu ba to wannan su ne sukan lokaci guda uku shine mazubin aiki saurin wucewa in ya wuce ba shi da canji sannan malamai suka ce wulakanta lokaci alama ce ta wulakantar mai wulakanta lokaci ko a yanan duniya ko a gobe lahira Allah ya dace da mutu Allah ya rantse da lokaci shi ma dan ka gane muhimmanci ka kuma so mu fahimci duk abin da Allah ya rantse da shi jan hankali ne zuwa ga muhimmancin wannan abu wa'annan kwanakin goma Allah ya rantse da su yace wal fajr ya rantse da lokacin ketowar alfajr wasu malamai suka ce na kowace wayewar gari wasu malamai suka ce na wayewar garin gobe kenan ranar arfa alfajr din washe garin arfa ne Allah ya rantse da shi sai kuma ce wa layalin ashr sai ya rantse da dararen waɗannan kwanakin guda goma da ake ce musu goman zulhijja to kaga idan muka fahimci rantsuwa da abu jan hankali ne zuwa ga abun kenan wani yana jan hankalin ne zuwa ga muhimmancin waɗannan wato kwanakin da muke cikin su to alhamdulillah sai dai mu ce Allah ya karba ayyukan da aka yi a cikin su Allah ya kai cikin mizanin kyawawan ayyuka amma dai mu uzanha mabad mafi yawancin kwanaki sun riga sun tafi tunda muke muna 8 ga wata yanzu me ya rage mana kwanaki biyu da suke gaban mu shine ranar arfa mun faɗa cewa ranar arfa ita ce ranar take da matukar muhimmanci lil hujjaji wal muqimun ko wal muqimina ga alhazai da kuma mazauna gida shi alhaji a rannan zai zama alhaji domin annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arba arba ita ce aikin haji wai abin da ake nufi duk abin da ka samu matsala cikin ayyukan haji zai iya gyaruwa amma idan ka rasa arba ba gyara kawai sai dai Allah kai mu bada kuma so alhajju arba arba ita ce aikin haji to shi alhaji rannan ne hajjin sa zai tabbata rukunin sa daga cikin rukunan musulunci in bai taba yi ba rannan ne zai tabbata sannan a nan ne in zai sa'ar ya zama cikin wanda aka gafarta musu sakamakon aikin hajjinsu mai kyau, to shi ma a ranar ne kuma zai samu wannan gafarar bayan tabbatar da rukunin aikin hajjinsa. Domin Allah ta'ala yana leƙowa duniya alhazai a wannan yanayi, ya ce wa mala'iku su waye wa'incan, mala'iku su ce bayanka ne ya Allah, me suke yi bautarka suke ya Allah, me suke so gafararka suke so ya Allah, ya ce ku shaida na gafarta musu. A gani damun gafara shi ne annabi rahama, shi kuma hadisi ya ce man hajja, duk wanda ya aikin hajji falam yarfus bai kwarkwata ba, walam yafsuk bai yi fasikanci ba, fasikanci shi ne fita daga da'a, ba a ce ga abin da zai yi ba yaƙi, ba a ce ya bar abu kaza ba yaƙi ba ne. To duk wanda ya aikin hajji bai saba da wannan qualities din, to raja'aka yawmi waladatu ummu, zai dawo ƙasarsa gidansu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Jariri baya zuwa da zanibi, ai sai ya kusan shekara goma ma cewa wani abu kafin ya balaga a fara rubuta masa. To haka wanda ya aikin hajji mai kyau shi ma zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, matuƙar zai ya cika sharaɗin. Daga cikin sharaɗin kafin ya tafi dama, duk wanda suke takun saƙa da shi zai nemi yafiya, wani bashi in bai biya ba ma zai rubuta wasiyya a kai. Duk matsaloli dai sai ya yi labalin dutse ya tabbatar ko ya koda bai dawo ba bai bar baya da kura ba abinda zai same shi a lahira. Sannan kuma sai ya je can kuma sai ya kiyaye, annabi ya ce bai yi rafasu ba bai yi fusuku ba, to zai da kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Allahumma ij'al hajjal hajjaj hajjan mabrura waj'al sa'ihum mashkura. So sai kuma mu da muke zaman gida, azumi, annabi ya ce yana sa ran wannan azumin na ranar Arfa ya kankarewa mutum ƙananan zunuban shekaru guda biyu. Wannan ba ƙaramar falala ba ce, abin da zai raba ka da zunubi. Sai dama ɗan adam bai da matsala ma sama da zunubi a hanyar zai ta tafiya lahira, ai ba abin da ba a so ka je lahira da shi irin zunubi, shi ne ake cewa ka tuba ka bar aikin zunubi domin kada ka je lahira da shi. Kuma shi ne sai sa aka ce za a auna maka aiki, to kar ka je da shi da yawa yayi yawan da zai hana ladanka ya tsaya kwace ka ya fi ladan yawa. Shi yasa in aka samu irin wannan hasanat din irin waɗannan ayyukan ake so a yi ƙoƙari a amfani lokacin. Innal hasanat yuzhibuna sayyi'at, hakika kyawun ayyuka suna tafiyar da munana. Allah ya ce zalika zikira lizakirina, wannan wa'azantarwa ce ga masu wa'azantuwa. So azumin Arfa yana kankare ƙananan zunubi. Abu na biyu sai annabi ya ce khairu du'a du'a'u yawmi arafa, mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar Arfa, mafi alkhairin addu'a da ɗan adam zai yi to ita ce a ranar Arfa. Kaga ga azumi a bakinka, ko ba a ranar Arfa ba addu'ar mai azumi karɓar ya ce bare kuma a ranar Arfa. Kuma ga hadisi ya tabbatar da khairu du'a du'a'u yawmi arafa, a ga sai a dage da addu'o'i kowane iri da kowane irin buƙatu. Sannan abu na uku sai ya ce wa khairu ma qult, ni kuma bi alkhairin abin da na faɗa ba ma ni kaɗai ba, ana wan nabiyuna min qabli, ni da annabawan da suka zo kafin na zo. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To gobe kowa ya dage da zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la, yanzu mafi yawanci abin da yake fita daga harshenka bayan addu'o'inka shine zikirin la ilaha illallah. Mun san addu'o'i kala biyu, akwai du'a'u ibadatun, akwai du'a'u mas'alatun. Mun ce du'a'u mas'alatun shine addu'ar da kake roƙon wani abu ko tsari akan wani abu, wannan ake kiranta du'a'u mas'ala, dan mas'ala kake kai wa Allah. Lokacin da kake cewa ya razzaqu ya razzaqu Allahumma rizquni, wannan addu'ar mas'ala ce. Lokacin da ya afu ya afu Allahumma atini fi badani Allahumma atini fi kani, wannan addu'ar mas'ala ce. Amma lokacin da zauna yake cewa subuhu qudusu rabbul mala'ikati wa ruh, wannan ba wani abu da yake roƙa, du'a'u ibadatin kenan. To la ilaha illa Allah wa la sharika lahu, tana cikin wannan nau'in du'a'u ibadatin shi, addu'a ce ta ibada. To sai kaga da addu'ar mas'ala din da addu'ar ibada, musamman la ilaha illa Allah wa la sharika lahu, lalle dan adam kada ya wasa da su a wato yirin gobe. Mun riga mun sani abu na ƙarshe a rana ta goma ba abin da ya kai yankan layya ga duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa ya ba shi iko. Inda Allah ya baka iko kada kai kasa a gwiwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amila ibnu adam, dan adam bai aika wata wani aiki da Allah ya kuso ba fi yawmin nahari, a ranar layya min iraqati dami, sama da zubar da jini. Annabi ya ce fadihu biha nafsa, ku faranta wa kanku rai da yan kallaya. Wani hadisi ma ya ce duk wanda yake da halin yi kuma bai yi ba, fala ya karu bannin musallana to kare ga mana ilimi. Shi yasa hukumomin musulunci lokacin da musulunci yake cin kasuwa, idan kana da hali ka ƙi layya za a iya kwatar kuɗinka a yi maka don karkashe sunnar annabi Ibrahim alaihi salam. Wato shi layya sunna ce mu'akkada, sunna ce wato mai ƙarfi. Allah maɗaukaki sarki ya datar da mu kusan wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Abinda muka karanta da zai dacewa ce daga Allah, abinda da muka kuskure kasawa ce daga gare ni, ban sani ba ko da tambaya. Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah, dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su, Allah ka biya mana. Marasa lafiyarmu na gida da kasu tushi da na kan hanya Allah ka san su, ka san wahalar da suka sha Allah ka sa kafara ce, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ka inganta mana ita, Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu. Mataye da sittin da ake fama da tarbiyya Allah ka tallabe su, Allah ka ƙarfafe su. Wanda suke da yara suke neman su kan gari Allah ka shirya mana da su, Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya. Ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir. Matayen da ba su da aure shi da niyyar aure Allah ka ba su halin auren, ka ba su mazaje na gari, mazajen da ba su da aure da masu neman tsari Allah ka ba su halin auren, ka ba su mataye na gari. Waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba. Yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su, Allah ka mi hannayen su gabar riba. Ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su, Allah ka mi hannayen su gabar haram. Daliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka, Allah ka ba mu ilimin da zai mu sanar da tafiyar mu aljanna. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su, Allah ka yafe musu kurakuran su, Allah ka ba mu guzurin tare da su ya rabbal alamin. Ya wa ala kulli shay'in qadir. Alkare da cikin wannan kwanaki Allah ka ba mu su, Allah ka sadar da mu da su, Allah ka biya mana bukatun mu na alkare. Ya arhamar rahim ya rabbal alamin. Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a, Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a, Allahumma hadha addu'a wa alayka alijaba, Allahumma hadha addu'a wa alayka alijaba, wa hadha aljahd wa alayka atqlan, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Gracias por ver el video.